Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mutum VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana, sai hanyar sadarwar internet wadda za a iya samun shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na yau Litinin 4 ga watan Nuwambar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Amma kamar mu tsunduma cikin shirin namu na yanzu, bar Baba ya fara mana da kanin labarai.
To, Yusuf, lauyan mutumin nan da ya kwarmata batun hirar tarho tsakanin shugaban Donald Trump da shugaban Ukraine, ya ce mutumin da yake karewa ya amince ya amsa rubutattun tambayoyi daga 'yan Republican. Kana masu zanga-zangar kejinin gwamnati a Bagadaza sun rufe hanyoyi da ofisoshin gwamnati a babban birnin kasar. Babban jami'i mai kula da kira makaman nukuliyar Iran kuma ya sanar a yau Litinin cewa ƙasarsa ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na kira makaman nukuliya.
To, kanin labaran kenan, idan aka gyara zama za a ji cikakkun labarai. Daga bisani, idan muka tsunduma a cikin shirin namu, za ku ji cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, bayan wata ziyara da ya kai ƙasar Saudi Arabia, ya taho da 'yan Najeriya da wata tsaraba. Bayan wannan ganawar, wai me za a samar wa ƙasar?
Abin da muke cewa broadband penetration ya yi karanci a Najeriya, har yanzu akwai ƙauyuka da garuruwan da ba mu da isasshen internet ko kuma broadband.
To, masu iya magana dai kan ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ƙungiyoyin matasan musulmai da kuma kristoci sun gudanar da wani taro.
Ba dan baka da aiki bane zaka tashi ka kawo tarzoma da tashi hankali a cikin ƙasarka, a'a, in baka da aikin ma akwai hanya da za a bi saboda ka gwadi bakin cikinka.
Muna kuma tafe da wasu rahotannin kana da labaran duniya, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Lauyan mutumin nan da ya kwarmata batun hirar tarho tsakanin Trump da shugaban Ukraine da ya sadadiyar fara bincike na tsige shugaban ƙasa a majalisa, ya ce mutumin da yake karewan ya amince zai amsa wato rubutattun tambayoyi daga 'yan Republican. Lauya Mark Zaid ya faɗa a wani saƙon Twitter a jiya Lahadi cewa mai kwarmaton zai amsa tambayoyi da 'yan Republican a majalisar wakilai suka rubuta masa bisa rantsuwa. Zaid ya ƙara da cewa tambayoyi da ba zai ko za ta amsa ba su ne tambayan bayyana kamanninsa. Zaid ya ce wasu 'yan Republican suna ƙoƙarin bayyana kamannin wanda yake karewan, kuma hakan zai iya shafan kare lafiyarsa da na iyalansa. Kuma ya ce zama ɗan kwarmato bai shafi batun siyasar jam'iyya ko kuma tsige wani ba. Ya ce wannan ba batunmu ba ne. Zaid ya bayyana amincewar ne ga ɗan majalisa Davis Nunes, babban ɗan Republican a kwamitin harkokin bayanan sirri da kuma ɗaya ne a cikin masu sauraren bahasi a kan batun tsige shugaban ƙasa. Sai dai ya zuwa yanzu Nunes bai mayar da martani a kan wannan batun ba. Masu zanga-zanga ƙin jinin gwamnati a Bagadaza sun rufe hanyoyi da ofisoshin gwamnati a babban birnin ƙasar Iraqin a jiya Lahadi, lamarin da ke ƙararin caɓe gangamin sauyin shugabancin siyasan ƙasar wanda aka kwashe tsawon wata guda ana yi. Masu zanga-zanga a jiya Lahadi sun rufe hanyoyi da ke kai ga inda suke zanga-zangar nasu kuma suka ƙona tayoyi. A wata hanyar da suka rufe sun ɗaura ƙyalle mai rubutun da ke nuna wa mutane in hanyar da za su bi. Tun da farkon watan Oktoba ne jami'an tsaro suka yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusan roba da ma albarusan sosai a kan masu zanga-zangan, suka kashe aƙalla mutane 256. Bayan sararawa na ɗan lokaci, masu zanga-zangan sun kuma koma dawowa a ranar 25 ga watan Oktoba, inda suka yi arangama masu tsaron akan wasu gadoji guda biyu da ke kaiwa ga helkwatan gwamnati da kuma ofisoshin jakadancin kasashen waje. Wani mai zanga-zanga da bai nemi a bayyana huskansa da kuma sunansa ba ya ce.
طبعا حاليا المتظاهرين الابطال كلهم شباب كلهم صغار بيهم الخير والبركه هم حاليا
duk masu zanga-zangar matasa ne Allah musu albarka sun shiga titi ne domin kwato hakokin su ba mu da makamai masu linzami ba mu da kayan yaki abinda muke da su sune tutar Iraki da kuma abubuwan nan da muka rufe huskokin mu mu masu son zaman lafiya ne me yasa jami'an tsaro ke amfani da hayaki mai sa hawaye a kanmu da kuma kashe mu suna so dai su burge jam'iyyun siyasar su ne kawai babban jami'i mai kula da kera makaman nukiliya a kasar Iran ya sanar a yau litinin cewa kasar sa ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na kera makaman nukiliya wani matakin da ake ganin ya saba wa yarjejeniyar shekarar 2015 wanda Iran ta kulla da kasar wato kungiyar kasashen duniya masu fada aji Ali Akbar Saleh shine shugaban hukumar makamashin atomi na Iran ya fada wa talbijin kasar a yau litinin cewa Iran tana kara kera na'urar sarrafa uranium ta IR6 wanda zai kara saurin sarrafa uranium fiye da IR1 wanda aka baiwa Iran din dama ta kera a karkashin yarjejeniyar nukiliyar Sali ya kara da cewa Iran tana aikin kera wato mashin mai tsananin sauri wurin sarrafa na'urar uranium. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta kira ga Iran ta takaita ayyukanta na nukiliya a matsayin martani ga tuhumar da ake mata game da wannan shirin nukiliyar. Iran tana aiki na kira makaman nukiliya ne saboda zaman lafiya amma kuma ta amince da sharuɗan da aka gindaya mata domin a ɗauke mata takunkumin tattalin arziki da aka ɗora mata. Tun lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar a bara, Iran ta ki mutunta sharuɗoɗin da aka gindaya mata ciki har da wuce gona da iri akan kayan da aka hana ta kirawa da kuma wuce adadin da aka bata na kira ƙarfin makamashin uranium. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutuwar sojojin kwangila na wani wata ma'aikatar Rasha mai zaman kanta a arewacin Mozambique yana ƙara tada sabbin tambayoyi akan dalilan zaman jami'an sojan Rashan a Afirka. An kashe wasu sojoji guda biyar na ma'aikatar soja mai zaman kanta a Rasha ta Wagner Group mai alaka da gwamnatin Kremlin da wasu sojoji 20 daga ma'aikatar tsaron Mozambique a wani harin kwantan ɓauna a ƙaramin hukumar Cabo Delgado da ke gundumar Mudumbi a ranar 27 ga watan Oktoba a cewar wata ma'aikatar labarai ta Carta de Mozambique. An kuma ce maharan sun kona motoci biyu na sojoji cikin harin kwantan ɓaunar. Muryar Amurka ta tuntuɓi gwamnatin Mozambique domin jin ta bakin ta amma lamarin ya ci tura. Ita kuwa ƙasar Rasha ta musunta sojojinta na a Mozambique. Kana mai magana da yawun gwamnatin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a farkon watan Oktoba ta kafar yaɗa labaran gwamnatin Rasha cewa kamar yadda ita Mozambique ɗin ta nuna damuwa babu wani sojan Rasha da ke a ƙasar. Amma dai kashe-kashe a makon da ya gabata da kuma ƙarin ayyukan mugun ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin ya sa masu masana wato yaƙi da ta'addanci sun yi kashedi akan wannan lamari kuma hakan ya shafi batutuwan da ke nuna cewa akwai sojojin 'yan kwangila na ma'aikatar Rasha mai zaman kanta wanda suke taimakawa gwamnatin ƙasar ta Mozambique.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To yanzu bari mu shiga taskar rahotannin namu kuma. Bayan ganawa ta musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da hukumomin ƙasar Saudiya, ministan sadarwa na Najeriya da kuma sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Ali Ibrahim Pantami ya yi muryar Amurka ƙarin haske akan abubuwan da aka tattauna a kansu, musamman shirin da aka fito da shi wanda ƙasar Saudiyyar za ta taimaka ma tattalin arzikin Najeriya.
Kamar da ka faɗa, ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa su raka mai girma shugaban ƙasa Muhammad Buhari zuwa wannan ƙasa ta Saudi Arabia, wacce take mai albarka insha Allah. Mun rako shi tare da gwamnoni guda uku da kuma ministoci guda huɗu da kuma sauran ma'aikata nasa don halartar taro da aka kira na Future Investment Initiative. Wani taro ne ƙasar Saudiya ta ƙirƙiro da ake daga shekara zuwa shekara, don suna da kuɗi da suke warewa, suna son zuba hannun jari ko kuma investing a wasu ƙasashe don taimakon juna. Kamar yanzu mun yi zama da shi sarki na Saudiya, King Salman, wanda yake Sarki Salman. Mun zauna da ɗansa kuma ministan tsaro wanda yake Muhammad bin Salman. Duka mitin da muka yi da su shi ne me suke da shi da za su tallafa wa Najeriya don ta ci gaba. A yanzu kusan duk ƙasashen duniya kowa yana wayo. Ba ka ɗaukan wani masoyinka ne sai wanda ke shirin ya taimake ka, ya taimaki talakawanka. Ba ka ɗauka wani maƙiyinka ne sai wanda ke nufinka da sharri. Ba da daba ƙasar Saudiya sun zuba jari kusan dala biliyan 40 wa Indiya. A wannan taro da muka yi, Prime Minister Indiya ya zo shi. Shugaban kasar Kenya ya zo, shi na da bukatun irin nasa. Shugaban kasar Niger ya zo da bukatun irin nasa. To da aka sai muka ga irin arziki da Allah Ta'ala ya basu, kuma suna zuwa suna investing a bangare na ma'adanai na kasa ko a wajen yin infrastructure, hanyoyin train da makamantan. Sai muka ga akwai bukatun kasar mu yadda take ta neman inda za a tallafa mata ta ci gaba. Kamar yadda mai girma shugaban kasa kwanan nan ya bar kasar Russia ya zo kuma ya taho Saudiya, duka manufar shi da a samu ƙasashen da suke da manufar shigo da dukiyarsu Najeriya don a bunƙasa ɓangarori da yawa, kuma a samarwa mutane da aikin yi. Saboda ƙarancin aiki ya dame mu, duk wanda ke ƙasar yake da kishin Najeriya yana damuwa idan ya ga mutane suna neman aiki babu aikin yi, yana tada hankalin mu. Wannan shi ne manufar da ya kawo mu insha Allah.
Ganin cewar kai a matsayinka na minista na sadarwa, za ga cewar ta ina wannan tafiya za ta umfanar da al'ummar Najeriya?
Na farko a bangaren kamar man fetur, shi ɗan sarki Muhammad bin Salman ya furta cewa in akwai bangarorin da ake da zaman lafiya a Najeriya, dukkan abin da ake zuba na dukiya don su tallafa kasar a shirye suke zo su zuba. Ya ba da misali a kasashen da sun je sun tallafa musu da zuba jari na dala biliyan 40, wasu dala biliyan 20, wasu dala biliyan 10. Yace matukar akwai bukatar wannan a Najeriya in akwai wuri da ba a yaki. To insha Allah ta'ala za su zo su zuba jari su a wannan wuri da muka tabbatar basu akwai wuraren da ake da lafiya, kuma akwai tsaro iya gwargwado. Kula ga wannan kaga ci gaba aka samu. Na biyu, bangaren harkar noma, mun yi zama da su. Ba ƙasa ce ta bunƙasa da noma ba, amma saboda ci gaba na fasahar zamani akwai bangaren noma na zamani, suna shirye su zo Najeriya su ga da za su taimaka wa manoma su ma su zuba jari a ƙasar. Na uku, a bangaren fasahar zamani akwai wanda muka yi ta zama da su bangarori da dama. Abin da muke cewa broadband penetration ya yi ƙaranci a Najeriya, har yanzu akwai ƙauyuka da garuruwan da bamu da isasshen internet ko kuma broadband ko kuma babu wayar sadarwa. Akwai aƙalla wurare guda 203 da muke da su a Najeriya, da kuma adadin mutanen da ya haura miliyan 30. A wannan ɓangarori mun fara maganganu da kamfaninsu da ke buƙatar zuwa Najeriya su ma su zuba jarinsu a ƙasar don bunƙasa tattalin arziki. Bil haƙiƙa, waɗanda muka yi zama da su don ci gaban Najeriya, in ma tare da shugaban ƙasa ko ministoci ko da gwamnoni ko kuma a ɗaiɗaikunmu, mun yi zama sama da guda 30, wanda kuma kowa a cikinmu yana matuƙar farin ciki da irin alkhairin da muka hanga a cikin tafiyar idan Allah Ta'ala ya sa aka dace.
Dr. Isa Ali Ibrahim Pantami kenan, ministan sadarwar da tattalin arzikin fasahar zamani na Najeriya. Daga Najeriya sai mu leka jamhuriyar Niger, inda za ku ji wani yunkuri da wasu ƙungiyoyin matasa suka yi.
Quand vous prenez le premier instrument au sein d'un état, c'est la constitution.
Da wata mahawarar bainar jama'a ne kungiyar matasan Krista ta YMCA da kungiyar Africa Libre suka kaddamar da wannan shiri da ke hangen ganar da matasa nauyin da ya rataya a wuyan kowane dan kasa na gari da ke fatan bayar da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. Shugaban kungiyar YMCA Adamu Mai Dashi ya yi ƙarin bayani akan gurin da suka sa gaba.
Muna horar da matasa domin su san ciwon kansu, wato su guji duk wani tashin hankali, su guji duk wani rikici, su zama cikakkun 'yan ƙasa masu halin dattako ba masu neman haƙƙinsu kaɗai ba amma masu cika wajibinsu sannan in ma sun ga kamar an taƙa haƙƙinsu kundin tsarin mulki ya tanadi hanyoyin da ke bi domin a shiga haƙi.
Jahilci, talauci da rashin aikin yi na daga cikin dalilan da ake ɗauka a matsayin hujjar da ke tusa mugun tunani a kawunan matasa. To amma shugaban ƙungiyar Africa Liberal Mustapha Jallo na cewa ba haka batun yake ba.
Ba dan baka da aiki bane zaka tashi ka kawo tarzoma da tashi hankali a cikin kasa ka. A'a, in baka da aikin ma akwai hanya da za a bi saboda ka gwadi bakin cikin ka zuwa ga gwamnati. Akwai doka ta maka hanya haka wadi bakin cikin ka. Kun ga cikin tashi hankali da kasashe da ke wadin Niger cikin tashi hankalin da ake. Da ta'addanci da ake ciki. Kenan wannan ne yake sa mu ce taya wajen ɗan uwan mu matasa muna hada musu wannan abubuwa duka.
A yayin wannan zagaye kungiyar YMCA da takwararta Africa Liberal za su yi kokarin fahimtar da matasa cewa lokaci yayi da ya kamata su fara karatun ta nutsu.
Matasa wataran ana unhwani da su saboda su kawo tarzomar tashin hankali a cikin kasa. Wannan kuma dun menene saboda ba su san menene ya rataya a wuyansu ba da kuma ba su san alhakin su ba shine yake sa suna wannan abu.
Ina gaita duka matasa mu san ciwon kanmu mu tashi mu shirya mu kuma mutun yau mu nemi sani sa'annan kuma mu guji duk wani tashin hankali nan shekaru masu zuwa mu zama jagorancin kasa nan yadda halin mu shike yau shi ya zama da kasa masu kace gobe.
Wannan na matsayin wani bangare na hidimomin ranar matasan Afirka da ake karramawa a farkon watan Nuwamban kowace shekara da nufin tunatar da matasa cewa makomar wannan nahiya ta danganta daga manufofin da suka sa gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma. Daga batun tattalin arziki zuwa na zaman lafiya sai na hali da wasu dalibai ke ciki a jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Maiduguri.
We are here seeking support from the entire Nigerian people and world to help us talk to the
Kwamar Suleiman Muhammad Sarki kenan coordinator kungiyar daliban jami'o'in arewacin Najeriya guda 10 da suka rara jihar Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Plateau da Benue da ma babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jihohin da ke arewacin Najeriya ke kira ga gwamnatin tarayya da ma 'yan Najeriya da su ja hankalin jami'ar Maiduguri don janye wani ƙari da ta yi na ƙarin kuɗaɗe da suka ce jami'ar ta yi kusan kashi 2 a duk wani kuɗi da ɗaliban ke biyawa jami'ar. Kwamar Suleiman ya ce kashi 40 na ɗaliban jami'ar Maiduguri gurin 'yan gudun hijira ne kuma dukkaninsu rayuwa ne hannu baka hannu kwarya da haka suka yi kira ga jami'ar Maiduguri da la'akari da halin da al'umman jihar Borno ke ciki nan janye wannan batu na ƙarin waɗannan kuɗaɗe. Kuma na sarkin ya kuma yi min ƙarin bayani cikin harshen Hausa bayan kammala jawabi game neman labarai a matattaran 'yan jaridu da ke garin Maiduguri game abin da ke cewa
a duk wani kuɗi da ake karɓa an ninka shi kashi 2 wanda kuma mafi yawancinmu 'yan gudun hijira ne wanda ake biya na dama sai mun je mun yi noma mun yi dako mun yi waye iyaye sun taimaka wa'ensu mu muna karatun ma iyaye suna nema a wajenmu amma a haka dai mun dage sai mun yaki jahilci mun yi wannan karatun.
Kai maganar an ƙara muku kuɗi kuɗin me da me aka ƙara a wannan jami'a jami'ar Maiduguri ne kaɗai ko kuma ko sauran jami'o'i?
Dukkanin wani abubuwa da ake karɓan kuɗi a kai a jami'ar Maiduguri an ƙara wannan abu. Sannan idan ka duba matsalolin da muke ciki a arewa maso gabar ka ɗauki misali Yobe da Adamawa su ne suke fama da matsaloli na tsaro kusancin namu saboda mu a nan Borno mun fi su. To zaka ga cewa ba wani ƙari da aka yi ba wani abin da aka yi ba.
Ni ne kuke gani ya kawo wannan ƙari ne a wannan lokacin zaka ganin cewa kuna kukan ba kuɗi ana maganan tsaro da sauransu.
To da muka tambaye su haka abinda suka gaya mana shi ne kuɗin da suke generating baya isa su yi wa'insu abubuwa a cikin wannan kuɗin shiga. Baya isa su yi abubuwan da ya kamata su yi a cikin wannan jami'ar. Shi ne abin da suka faɗa.
To ba ku ne ya kamata ku ba su dama saboda a samu kuɗin shiga don a ci gaba da gudanar da ayyukan jami'ar?
Idan za ka yi bincike za ka ga cewa salary gwamnati ne take biyan wannan malaman kowane wata kuɗin albashinsu. Kuɗin da ake samu na kuɗin shiga a makaranta shi ne za a yi wannan ayyukan. Sannan kuma gwamnati tana ba su kuɗi kuma na wannan ayyukan shi ma musamman. Amma kuma an zo an mana wannan ƙarin wanda kuma kuɗin da ake samu a dama rabin wannan kuɗin ya isa duk ayyukan da ake so a yi.
Na kuma zarce ofishin mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri nan jin ta bangaren su game da dalilin da yasa suka kara wannan kuɗi sai dai ba mu samu ganawa da mataimakin shugaban jami'ar ba. Wanda aka ce da mu yana gudanar da tarurruka kuma ana kyautata zaton akan wannan batu ne, kuma da zaran ya kammala wannan taro za ta tuntube mu game da irin matsayin da suka dauka. Sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga jami'ar Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kawo musu mafita. A gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a makon da ya gabata mun kwaso gangara da jawabin da Farfesa Baffa Aliyu Muhammad ke muna, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a daukacin Najeriya. Sai lokaci ya yi muna halin nasa. Yau za mu daura daga inda na yi mishi tambaya. To yanzu akwai waɗanda cikin kuskure, ko a ce bisa kuskure, sun yi karatu har kila shekarar farko ko shekara ta biyu a waɗannan makarantu da ba su da tantancewa taku.
Akwai
wanda suke da certificate. To yanzu wane irin taimako ne za ku yi danganin tun da kila sun yi shi cikin rashin sani, ko ainihin samar musu wani gurbi a cikin makarantu da kuka amince da su, ko ko taya za ku yi don ku taimaka musu?
Wasu suna abun da kafa dadin, suna komawa makarantun da ya kamata. Wasu kuma waɗanda suke da irin wannan makarantu su suke kawo kansu, mu ce musu to ga yadda za a yi tukuna gwamnati ma ta san da zaman ku, sannan mu ba su man hajan da kowa yake amfani da shi, ga man hajan da kuma za ku bi. Waɗanda su rigaya sun gama makarantan, ba mu da abun da za mu yi da su, sabili da idan aka je aka ɗauke su aiki ya zamanto kuma ba sa iya koyarwa yadda ya kamata, kaga idan mun amince da certificate ɗinsu laifin ya dawo kanmu kenan. To shi yasa su sai dai su sake komawa makarantun da suka ɗauke su, su gwada ainihin a wani label ya kamata a ajiye su don su samu su ci gaba.
Akwai wani mataki da kuke ɗauka don horas da shugabannin waɗannan makarantu da ba su da nagartattu ko ba su da tantancewar nan?
In muka rufe makaranta za mu bayyana sunanka.
To baya ga bayyana suna babu wani hukunci?
Ba mu ɗauki wani mataki na hukunci ba, amma gwamnati musamman kuma ma'aikatan ilimi ta tarayya a kullun tana magana a kai. Don haka in daga baya an zo an ce ga abin da za a yi wa mutum, ba za mu yi mamaki ba.
Kwanakin baya ka yi magana dangane da cewar akwai buƙatar a duba buƙatun al'umma don ganin an samar da nagartaccen ilimi, musamman a matakin farko da ake magana na NCE a kwalejojin horas da malamai. Sannan kuma ka yi magana wanda ke da nasaba da ta ya za a bi a yi ainihin inganta wannan. Me kake nufi da wannan kalamai naka?
To shi malamin makaranta a ƙasar nan mu ya zama kaman kaka ne. Kowa ya zo sai jibga masa juji, ana wasa da shi. In ka ɗauki sana'a na koyarwa, sai ana ganin kaman don baka samu wani ilimi ba ne, ko kuma baka samu wani aiki ba ne, shi yasa ka koma koyarwa. To abinda muke jan hankalin jama'a shi ne koyarwan nan yana da amfani, ya zama malamin nan kuma ya san abinda zai koyar yana da amfani, domin muna maganan ilimi ne na yara, shugabannin gaba, manyan gobe. To in ba su samu ilimi ingantacce ba, ta yaya za su gudanar da harkokinsu in sun girma? Don haka muke jawo hankalin jama'a, al'umma, gwamnati kanta cewa ta bada ilimin koyaswa muhimmanci, ta taimaka da isassun kuɗi, ta ba mu ɗalibai waɗanda suke da ilimi, ba yadda ake yi yanzu wai sai a ce waɗanda suka ci jam na ƙarshe suka samu kaman maki 100 bisa 400 shine za a tura su makarantun koyar da malamai ba. Ka riga ka ce wanda zai koyar din ba haziki bane, kuma kana tsammanin waɗanda zai koyarwa su zama hazikai? To kaga ba zai yiwu ba. Idan ka dubi matakan jam, waɗanda suka fi samun maki mai yawa university, waɗanda suka biyo bayan su akai su polytechnic, na ƙarshe shine ake kaiwa college of education. Na ƙarshe nan da aka kai su college of education, shin idan sun fito a malamai kuma suka je suka koyarwa yara ƙanana, ai kaga akwai abin dubawa anan. To wannan shine muke son gwamnati ta duba ta gyara al'amarin, domin ilimi shine abu na farko da dan adam ya kamata ya samu don more rayuwarsa.
Idan ka yi wannan magana, za a iya cewa haƙƙin yana hannun ita gwamnatin tarayya ne, ma'aikatar ilimi, koko ana iya cewa wannan haƙƙi na yin wannan gyara yana ga ita hukumar da ke shirya ita wannan jaraba ta jam ne, koko jami'o'in ne kansu?
Gwamnatin tarayya da kuma mu al'umma gaba ɗaya. Idan kana da ɗanka ya girma ya yi sakandare, makarantan gaba da sakandare na ƙarshe da zaka so ya je shi ne College of Education. Jami'a zaka nema masa. In ya gagara ka dawo polytechnic, sai ya gagaran ya gagara sai ka ce to ka je dai ka yi manage da College of Education. To wannan aqida ko kuma wannan irin abubuwan da muke kunshe da shi a cikin zuciyarmu game da malamin makaranta ya kamata mu watsar. Mu dawo da cewa sai haziki, sai mutumin da yake da kokari sosai zai je irin wannan makaranta, don in ya fito ya koyar wa yara yadda ya kamata, don yana da ilimin sosai, mai basira ne. Saboda haka laifin nan ba da gwamnati bane kawai, har mu ma iyayen yara ba ma son a ce ƴaƴanmu sun je irin wannan makaranta.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin mu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a ɗaukacin Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
To
masu saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:26 na safe, wanda ya daidai da karfe 6 na safe ko in ce na asuba a jihar Alaska ta nan kasar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Kasar Pakistan ta rufe ofishin jakadancin ta a babban birnin Afghanistan akan wasu dalilan tsaro da bata bayyana ba. Pakistan ta ce za ta ci gaba da rufe ofishinta na Kabul har sai babu ta gani. Ma'aikatan harkokin wajen Pakistan ta umarci ofishin jakadancin ya gabatar da duk wata babbar damuwa akan tsaro da kuma kiyaye lafiyar ma'aikatan diplomasiyan Pakistan din a Kabul. Pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa an tsangwami ma'aikatan ofishin jakadancin ta kana wani babur ya afka wa motar ofishin yayin da ma'aikata suke kan hanyar zuwa wurin aiki. Dangantakan Pakistan da Afghanistan dai ta daɗe da ta yi tsami a cikin wannan lokacin. Lauyan mutumin nan da ya kwarmata batun hirar tarho tsakanin Trump da shugaban Ukraine da ya yi sanadiyar fara binciken tsige shugaban a majalisa, ya ce mutumin da yake karewa ya amince zai amsa tambayoyi daga jam'iyyar Republican. Lauya Mark Zaid ya faɗa a wani sakon Twitter a jiya Lahadi cewa mai kwarmaton ya amince zai amsa tambayoyi da 'yan Republican a majalisar wakilai suka rubuta masa bisa rantsuwa. Masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a Bagadaza sun rufe hanyoyi da ofisoshin gwamnati a babban birnin kasar na Iraki a jiya Lahadi, lamarin da ke ƙara rincaɓe gangami na sauya shugabancin siyasar kasar da aka kwashe wata guda ana yi.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, ta ya kuke ganin mabiya addinai mabambanta za su ci gaba da samar da zaman lafiya tsakaninsu, ganin cewar yanzu duniya ta ci gaba? Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Baba Yakubu Makeri, da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke cewa bis salam.